الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاكرا جوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقلي حدود 30 شدة ونرانا تاي دي دي دا goma ga watan daya shekara ta 2015 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 146 darasi na 106 kuma na ƙarshe insha Allah a cikin karatunmu na iziya da muke yi insha Allah. Malam yace faslun, wannan fasali kenan wanda yake shine fasalin ƙarshe a cikin wannan littafi. Tashmitul aqifi wajib, yima mai atishawa addu'a ta alkhairi wajibi ne. Ana cewa tashmit gaisuwa, gaida mai atishawa, amma hakikatan ba gaisuwa ba ne, domin ma'anar tashmit shi ne addu'a'u bil khairi wal baraka, addu'a ta alkhairi da albarka. Ana cewa shammata ala zawji wa zawja, ko shammata ala zawjain, yayi gaisuwar, yayi fatan alkhairi da albarka ga ma'aurata. Haka ake ce ma tashmit. Amma wasu daga cikin malaman lugha sun ce abinda ake nufi da tashmit shine addu'a'u lil mar'i bi an yub'ad an min ash-shamata, ai ma mutum addu'a Allah ya nisantar da shi daga makiyashi masa dariyar kita, shine ma'anar at-tashmit, daga shamata. Haka as-sa'ala bi an bata a cikin lugha, amma addu'a, amma ma'anar farko ita ce ta fiyowa wajen malamai na kan cewa ma'anarta addu'a'u bil khair. Har suna kawo hadisi da ban san ingancin sa ba, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shammata ala Ali wa Fatima, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Ali da Fatima, Allah ya yarda da su, wato addu'a ta al-kafatan alkhairi da albarka. Almuhim, abinda ake nufi shine addu'a da ake yi ma wanda ya atishawa. Yin wannan addu'a wajibi ne, shine cewa ya, kamar yadda zai zo shine cewa ya yarhamukallah. Dalilin cewa wajibi ne shine hadisai da dama da suka zo daga ciki. Akwai hadisin Abi Huraira a cikin Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi 'alal muslimi sitt, haqqul muslimi akan muslimi guda shida ne, kamar yadda muka ambata, idza laqitahu fasallim 'alayhi, idan ka haɗu da shi kai masa sallama ka ce assalamu alaikum, wannan haƙƙi ne. Wa idza aqata fa hamidallaha fa shammithu, idan ya atishawa yace alhamdulillah to kai masa addu'a ta alkhairi da albarka da cewa yarhamukallah. Wa idza tansahaka fansahhu, in ya nemi kai masa, in ya nemi nasiharka to kai masa nasiha, kada kai masa dungu. Wa idza marida fa'udhu, in ya rashin lafiya ka ziyarce shi. Wa idza mata fattabi'hu, in ya mutu ka bi shi. Na shida din actually shine na biyu, bayan idza laqitahu fa sallamta alayhi, idza laqitahu fa sallim alayhi, sai idza da'aka fa ajibhu, shine na biyu. Wannan tartibin haka na kawo na tsallake na biyun ne da wannan tartibin. Idan ya kira, idan ya je ya ce ka zuwa cin abinci, to ka amsa kiran. To waɗannan cewar haƙƙi ne ya nuna kan cewa wajibi ne. Wannan shine masaban ta'ifa na malamai bisa zahirin hadisi. Waɗansu kuma suka ce ba wajibi bane, sunna ce. To amma dalilin wajibci shine yafi, saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan hadisi da ya umarni. Hakadhalika hadithun al-Bara'u ibn 'Azib, yana cikin sahihain, amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abu bakwai, ya hana mu da abu guda bakwai. Daga ciki ya ambata wa tashmitil 'aqib, da yin addu'a ga wanda ya atishawa. Atishawa daga Allah take, kamar yadda yazo a cikin hadithun Annabi sallallahu alaihi wasallam, hamma kuma daga shaytan take. Allah baya son hamma, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni idan mutum yayi hamma ya kokarin ya haɗi ya ta gurgudan iko, saboda idan mutum yayi hamma yayi irin ha nan bakin sa ya fito da ha, sai shaytan ya ce masa dariya na ha ha yana fada. Shedan yayi murna saboda yayi abinda ba abun so ne ga wajen Allah. Duk da yake abu ne wanda yake baka da iko yi amma baka da iko dabi'ar jiki ne. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya yi kokarin ya haɗiye hamma gurgudun iko. Ko kun san illar hamma in kana gane cikin mutane ka fara hamma duk sai ka samu kowa ka fara. Ko karatu ake ko a makaranta ake ana yin wani mutum na yin hamma sai ya harbi mutane. Sai ga din nishadi ya tafi daga mutane. Domin shedan ya samu abin da shi yasa shedan yake sanda. Kaga irin wa'annan sirrin su ne da likita ba zai ilimin likitanci ba zai koya masa ba. Domin likitancin ruhi ne. Likitancin ruhi ne wanda ya san yadda wanda bayan kawai ya san duniyar jiki ya san kuma duniyar arwa. Ya san ba mutane ne kawai a bayan kasa ba, akwai mala'iku, akwai aljanu, akwai shaitan, akwai iblis. To ba wanda zai ga maka tafsirin waɗannan sai wahayi. Sai wahayi. To ita ko atishawa tana da alkhairi. Tunda Allah yana son ta, shi yasa aka ce wato ga yadda wanda ya atishawa wajibi ne ka raddi salam. Kamar amsa sallama. Idan aka ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam kun san mun ce wajibi ne amma alal kifaya. Me ye bambancin gaida mai atishawa yi masa addu'a da kuma amsa sallama. Me ye bambanci tsakanin su. Nan ya ce ka raddi salam. Daidai suke daidai wa da koko akwai bambanci. Na'am. Me ye bambanci. Yawwa idan wani ya amsa shi kenan amma wajen tashmita idan aka yi atishawa sun waɗansu suka ce masa yarhamukallah kawai sai kai kai shiru ai waɗansu sun faɗa kowa in ya ji zai faɗa kowa in ya ji zai faɗa shine bambanci tsakanin su domin haƙƙin musulmi ne a kanka shine bambancin da sallama sallama waɗansu za su ɗauke ma wani amma banda tashmitul abu haka abin nan alfuqaha suka ambata kuma shine abinda shine zahirin hadisin Abi Huraira wa huwa al-qawl lil aqifi yarhamukallah abinda ake nufi da tashmitul aqif wato addu'a ta alkhairi da mai atishawa shine ka ce ma wanda ya atishawa yarhamukallah Allah ya masa rahama wa jawabuhu mustahab amsawar shi mai atishawa ya amsa wannan addu'ar mustahabbi ne ba dole bane wa huwa qawlul aqif shine mai atishawar yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya kyautata halinku Allah ya shirye ku ya kyautata halinku shine ma'anar shine to wannan mustahabbi ne idan kai atishawa kace al'a idan kai atishawa aka gaice ka ake maka wannan addu'a sai kuma kace yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan mustahabbi ne aw yaghfiru Allahu lana wa lakum ko kuma kace yaghfiru Allahu lana wa lakum Allah ya ji kanmu tare da ku mutum ana so a cikin addu'a ya fara kaddamar da kansa kafin waɗansu kamar yadda Allah ya nuna mana annabawa suke rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat kamar kuma yadda Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika wal mu'minin والجمع بينهما افضل متين يا حدا سوسو بين شيني يفي متين يكي يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم كحدا سوسو بين شيني يفي حتى وان سو مالمي سكا فدا وانا قول ابن رشد ني daga malaman malikiya kuma an ruwaito daga Abdullah ibn Umar amma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fadi ya wannan ko wannan mafi yawan hadisan kamar da suka zo a cikin sahihai shine yahdikum Allah ويصلح بالكم shine yazo a cikin sahihai yin wannan addu'a ita tafi yawa ita tafi inganci idan mutum ya hada dubiyan tunda an ruwaito sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu laifi in mutum ya tsaya a tsayin kamar yanda yazo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine yake wala yusallitu al-aqif jazakallahu khairan wala yusallitu al-aqif hatta yahmad Allah ba'a wala yushammatu al-aqif ba'a gaida wanda ya atishawa ba'a ma wanda ya atishawa addu'ar yarhamukallah hatta ya hamdallah har sai ya gode ma Allah yace alhamdulillah domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa idha aqsa fa hamdallah fa shammithu idan ya atishawa ya gode ma Allah to kai kuma kai masa addu'ar alkhair idan bai ce alhamdulillah ba to kada kai shine mafhumin sa shine abinda wannan yake nuni kenan mafhumin sa to kuma wannan mafhumin yazo sarihi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai hadisin abi huraira da hadisin abu musa al-ash'ari da wannan su daga cikin sahabbai duk bukhari ya kawo su a cikin al-adab al-mufrad wani mutum mutane biyu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan su babban mutum ne ɗayan su kuma ba kowa bane sai wanda ba kowa bane a tashawa yake alhamdulillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yarhamukallah babban mutum ya tashawa bai ce alhamdulillah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nayi wani ya tashawa kai masa addu'a ni kuma nayi ba kai mun ba yace shi ya tuna da Allah sai na tuna da shi sai kuma ka manta da Allah sai na manta da shi Abu Musa al-Ash'ari shi kuma suna tare da ɗansa suka shiga wajen Ummul Fadl bintul Abbas wannan Ummul Fadl din bintul Abbas na kasa gane ta a wata riwaya an ce yar Abu Musa ce Imam Ahmad a cikin fatawa din sai ya ishara ga cewa matar Abu Musa ce Abu Musa al-Ash'ari suka shiga wajen ta sai shi san Abu Musa al-Ash'ari Abu Burda malami ne yayin riwayar Abu Musa daga wajen sa take yayi atishawa bai ce alhamdulillah ba sai shi bai ce masa komai ba ita kuma Ummul Fadl sai atishawa ta ce alhamdulillah sai ce mata yarhamukillah da yaji wato sai Abu Burda sai ya kai kara wajen uwarsa yace ga abinda ba bai mu daga ji a lokacin yana yaro ta kuma sai ta hau kansa fa waka a cikin jiki sai ta hau kansa alwako wato shi ne an san mutu da harshe sai ta hau kansa sai ce ya yi atishawa bai gode Allah ba sau da haka ban ce mata ba ta kuma ta yi ta gode Allah na ce mata kuma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya atishawa ya gode ma Allah ku yi masa addu'a don ku bai ce alhamdulillah ba kada ku yi masa sau da haka sharaɗin a cewa mutum ya rahamukallah ya ce alhamdulillah alhamdulillah shi ne abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ruwaito a wata riwayar kan ya ce alhamdulillahi ala kulli hal ya zo daga waɗansu hadisi hadisin abdullahi bin umar da ali ibn abi talib da kuma waninsa shaykh al-albani ya ambace su a cikin al-irwa zaka yi alhamdulillahi ala kulli hal ko alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud idan kuma kace alhamdulillah din kadai ma ya isa saboda kana da fuska guda uku fuska biyu duk marfu'ai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku daga sahabi ce bata kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba alhamdulillah ko alhamdulillah ala kulli hal da an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga kuma fi'ilin sahabbai abdullahi bin umar ko kace alhamdulillah rabbil alamin wannan ba rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud ya kasance yana fadin ta haka so kowanne ɗaya daga cikin wa'annan guda uku kai yayi amma ba za a yi ma mutum gaisuwar ba sai idan ya ce alhamdulillah to daga cikin hukunce da malamai suke ambato na atishawa dan istidraji kaɗan insha Allah muna da lokaci shine idan mutum ya yi atishawa ana so ya rufe bakinsa ya kuma yimke muryarsa kada ya saki inda zai za ka ji ihu ya razana mutane domin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ya kasance idan ya atishawa sai ya sa hannunsa a bakinsa kuma ya sassauta murya to haka ake so wannan shine sunna sannan abin da ya hikimar da aka ce ya rufe bakinsa saboda kada wanda suke zama tare da shi wani abu ya fito ko majina ko yawu wanda zai sa mutane su yi tsantsani haka addinin musulunci yana kula da mutum ya shiga cikin jama'a kada ya abinda mutane za su abinda zai takura wa mutane ko ya sa musu kyama dan akwai wani in ana cin abinci ne shi kenan ba zai iya cin abincin ba in aka yi wannan atishawa kowa da irin ransa da irin zuciyarsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan malamai kuma sun ce yayin da mutum zai atishawa a kada ya juya dama ko ya juya hagu wannan fa'ida ce ta ilimin likita don saboda an san da take fita da karfi yayin da ka juya din nan zai iya tasiri akan naman wuyanka watakila zai sanya maka samu slip disc a wuyanka yayin da za ka fito da karfi ka juya wuyan naka a haka saboda haka naman ba zai rike kasusuwan nan ba sai zai sanya kashin ya je ya ciki wato lakar wuya ya zo ya sanya maka watakila jikinka jininka jikinka hannunka ko wani gaba na jikinka ya shanyi ya sa malamai suka ce kada ka karkata dama ko karkata ko hagu saboda gudun wannan illa idan mutum yayi ga idan mutum yayi shi kadai jama'a suka ji su amsa hatta wanda bai biya ce alhamdulillah ba in ka ji na kusa da kai ya ce yarhamukallah shi ma suka ce masa yarhamukallah domin ya faɗa kenan ko baka ji ba amma na kusa da kai ya ji ya faɗa to kamar abin nan kamar telefon ne wannan ya fara mun wannan ya fara mun wannan sai a faɗa dan a samu lada sannan akan daga cikin abin da mutane suka malamai suka yi bayani shine hukuncin kai hukunci tsakanin namiji da mace idan mace ta yi atishawa tace alhamdulillah zaka ce yarhamukillah ko kai shu to dai daga cikin malamai sun ce idan budurwa ce wadda fitina za ta iya afkuwa wajen hulɗa tare da ita to mutum kada ya faɗa saboda ka'idar dar'ul mufasidi muqaddamun ala jalbil masalih kawai da barna shi ake kaddamarwa a duka kawo gyara kada kilu ta jawo bau shi yasa imamu ahmad yace idan ka ji idan aka tambaye shi mace ce ba muharrama ta ba sai atishawa zan iya mata tace yarha tace alhamdulillah zan iya ce mata yarhamukillah yace idan nufinka shine kai mata wannan addu'ar zaka iya faɗa amma in nufinka shine kana so ka bude hanyar ku yi wata magana to hala kaga saddud dariya yasa yawanci idan ana yin kun ga irin haka malaman addinin nan suke sa da hangen nesa kuma sun san irin dabarun da shekun ya san shigo ma mutane sai a kokari a tare hanyoyin barna daga cikin matsalolin da ake faɗa idan kafiri ya yi atishawa ya ce alhamdulillah shi ma za ka ce masa yarhamukallah akwai hadisin abu huraira cewa yahudawa sun kasance suna atishawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce alhamdulillah saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu yarhamukallah aga ba ta tabi shi annabi ba a zahiri amma a zuciyarsu sun san shi annabi kuma sun san addu'arsa tana da tasiri ko da aka kwatsayi ya musu wannan addu'ar Allah ya ji kanku sai su zo su yi atishawa ce alhamdulillah to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu yahdikumullahu wa yuslihu balakum ba zai ce musu yarhamukallah ba sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya kyauta halinku yawa abinda ake fata daga wanda yake ba musulmi ba kenan amma ba za a ce masa yarhamukallah ba dan bai halatta a yi masa addu'a da rahama ba bayan yana kan kafirci sai dai a yi masa addu'a da shirya daga ciki kuma shine akwai idan mutum yana cikin sallah ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ko yana cikin sallah ko yana waje kana sallan nafila wani kusa da ka yi atishawa ya ce alhamdulillah za ka ce masa yarhamukallah ko ba za ka faɗa ba idan ka ce masa yarhamukallah to jamahirin malamai sun ce sallah ta ɓaci dalili hadisin mu'awiyah ibn hasib ibn hakam sulami ya zo ya shiga sallah sai wanda daga cikin sahabbai sai ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ce masa yarhamukallah sai mutane suka harare shi ana cikin sallah suka harare shi shi ma sai ya harare su ya ce wa kukula umma menene ya kai halaka ga uwata malakum tanzuruna ilayya me yake ga me yasa kuke kallo na ina cikin sallah shi da sani ba sai haka ya ga ana kallon sai ce me yasa kuke kallo na sai suka kama dukan suka fara dukan cinye su suna mata isharar sun yi shuru sai ya ci gaba da sallata bayan an idar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace wallahi ban taba ganin malami da irin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma barabani wala saharani yace bai duke ni ba bai hantare ni ba sai kawai yace min sallah irin maganganu na mutane ba ka kyautata a cikin ta sallah ba wani abu bane illa zikirin Allah da kabbara da karatun alqur'ani da addu'a shine yayin wannan addu'ar yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna wala tarham ma'ana ahada ka ji kaina da ni da Annabi Muhammad kada ka ji kan wani tare da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka laqad tahajjarta wasi'a ka takura abu wanda yake ne yalwa to malamai sun kafa hujja da wannan hadisi cewa wanda ya haka sallar sabaci domin a farkon musulunci ana magana idan mutum ya zo sallah sai ya ce wa mutane raka'a nawa aka yi sai ai masa ishara haka to sai ya tauli ya raka'a ɗaya ya biyu sai ya same su a hanya a ci gaba daga baya sai aka hana magana da aka hana magana aka ce abin da kuka samu su sallah abin da ya wuce ku kawo daga baya da aka saukar da ayar wa qulu lillahi qanitun amma a farko ana wannan magana shi yasa shi Muawiya ibn al-Hakam da yaji an yi atishawa yace masa yarhamukallah to me yasa haka wannan malamai suka ce amma suka ce da zai ce yayin da ya atishawa yace alhamdulillah sai yace rahimanillah malamai suka ce sallar ta kai wannan shine mazhabar malikiya da hanafiya da hanabila suka ce ba komai shi kansa ya gaishe da kansa yace yarhamunillah babu komai mai bambanci tsakanin biyu in kace yarhamukallah in wani yace in kana cikin sallah kace ma wani yarhamukallah da kuma kai in kai atishawa a cikin sallah kace alhamdulillah kace yarhamunillah babu komai ko kuma in kai kace alhamdulillah babu komai na'am mukhataba ahsan mukhataba ya yi binci da wani kai binci kace yarhamukallah Allah ya ji kanka kai masa magana in sallah ko duk da yake addu'a kai amma tunda ka kawo shi da cigar mukhataba kai binci da wani a cikin sallah shi yasa sallar ta faɗi waya daga cikin cikin malamai suka ce amma da zai ce yarhamunillah kaga duk addu'a ce addu'a ba ta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ba a sallah zancen mutane baya kyautata a ciki kabbara ce da zikiri da tilawa alqur'ani da addu'a to wannan ai addu'a ce yarhamukallah ta wani sa aka haka sallar sa saboda addu'a ce saboda yayi zance da wani a cikin sallah yayi zance da wani a cikin sallah ko ba annabi ba zance da annabi a cikin sallah shine baya bata sallah in kai zance da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah shine baya bata sallah saboda haka illar kenan dan haka malamai suka ce in mutum yana yin sallah ba a ce masa yarhamukallah haka dalika an yi sabani wajen lokacin da ake hudubar juma'a idan mutum yana ana cikin hudubar juma'a yace ya atishawa tare da kan cewa kowanne malami dukkan malamai sun ce babu laifi mutum kace alhamdulillah to sai dai kai da kace yace alhamdulillah zaka ce yarhamukallah ko ba zaka faɗa ba malikiya suka ce a'a ba zaka faɗa ba dan sauraron hudubar wajibi ne Shafi'iyya suka ce ba laifi ta faɗa domin su a wajen sauraron hudubar ba wajibi bane sunna ne sahih sauraron hudubar ba wajibi ne dan haka Imam Ahmad shine ya tafsir idan kana jin hudubar kana zaune inda ake jin hudubar to kada ka faɗa dan zaka shagaltar da mutane mutum yana atishawa yace alhamdulillah ka kama ce masa yarhamukallah wani ma yarhamukallah kowa ta hankalinsa ya bar sauraron hudubar ya tafi zuwa wajen me suke faɗa an raba tunanin mutum amma in kana wajen da yake ba ka sauraron hudubar kana nesa to idan yayi za ka iya ce masa yarhamukallah wannan shine tafsirin Imam Ahmad wa huwa aqrabu ila sawab insha Allah to sannan malam yake wala yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi sama da kwana uku ma'anar kauracewa shine idan suka hadu fa yu'ridu hadha wannan ya kauda kai wannan ma ya kauda kai ba sallama babu hatta sallama to wanda bai halatta ai haka sama da kwana uku ba domin nuna kan cewa wannan bai iya faruwa tsakanin mutane wani abu da zo na sabani tsakani kuma mutane ba mala'iku bane za ya baka mutum zai kuma ransa ya baci kuma ya ji ransa ya baci kuma ya ji wanda ya baka masa rai din ya ji bai kyauta masa ba wanda yanda da su yi masa haba ba zai iya masa ba wannan dabi'a ce ta rai in kace zaka yi inkarin sa ka mai da mutane mala'iku kuma mutane ba mala'iku bane kamar yanda ba shedanu bane to sai aka ce amma ka sanya mutum ka ka'ida idan har kai wannan kauracewar saboda ya baka masa baka ba ruwanka da shi ka haɗu da shi ka kau da kai to ya kar kwana uku aka baka in yauce kwana uku to kana cikin sabon Allah kuma yanda zuwa cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukaka ayyukan bayyuran litinin da ranar alhamis illa musulmi da suka kaurace ma juna sai a ce ku tsala nasu ayyukan ba za a ɗaukaka ba har sai sun yi sulhu sun dawo suna haɗuwa suna sallama da juna wannan an yi istisna'in mutum an yi istisna'in mutum daya wani ne wanda aka yi istisna'i matar mutum za ta iya kaurace mata har iya wata hudu shine muddar ila'i domin ladabtarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma matansa wata daya saboda ya ladabtar da su ya kaurace musu in ma an fito daga masallaci ne hukun shiga wajen sai shiga gida sai ya haudi ne ya rabu da su duk rahamarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi ta tsara masa sai da dauki wannan matakin saboda ya nuna mana kan cewa sha'anin mata wani lokaci dole sai an yi amfani da shidda ba kullun kyautatawa ba kullun haka ne ana khairukum li ahli wannan haka yake amma mata kullun kana fiye musu to sai su tafi a farkace wani lokaci ka ta nitsar da su kaɗan to ya halatta mutum ya kaurace ma matarsa sama da kwana uku shine kawai wanda aka yi istisna'i amma saura bai halatta ba kuma shi kansa kauracewar yana kun tsananta a haƙƙin waɗansu su ne a haƙƙin iyaye yayin da mutum ya zamanto kauracewar da ya yi na iyayensa ne wannan ya zamanto saba ma iyaye yayin da ya zamanto na ɗan uwa ne na zumunci ya zamanto ƙabi'atul rahim yankewar alaƙar zumunta ta fi tsanani bisa wanda yake kawai aboki ne ko abokin hulɗa da makamancin waɗannan wala yatanajjani duna wahid kada mutum biyu yi sirri tsakaninsu ba tare da koma ba ya zamanto sun ware kaya idan su uku ne wannan sawa'un suna cikin halin tafiya ko suna halin zaman gida kuna zaune kuku uku sai mutum biyu su keɓe suna ganawa a ƙyala ɗaya domin zai ta tunani me suke magana watakila ma suna shirin su yi abin nan watakila ma suna shirin su kashe ni ne watakila wani abu ake shiryawa kai ta tunani to saboda shaitan yana gudana a cikin jikin mutum kamar jini sai aka hana wannan domin zai je ya kinsa masa wani mummunan zato sai alaƙa ta zo ta ɓaci amma idan ya zamanto ba a jin tsoron wannan zai faru to babu laifi shi ma waɗansu sun ƙayyade da kan cewa sai in sun nemi izininsa in ya ba su izini babu laifi yayin da kasancewar ba zai damu ba ai ya san dama akwai hulɗa tsakaninku ya zamanto kun keɓe in ba zai damu ba to babu laifi to amma shi ma a cikin wannan halin malamai suka ce gara ya nemi izini duk ba don komai ba saboda wato dukkan abin da ya zamanto sababi na wato kyakkyawar zamantakewa haka ake so a yi a cikin musulunci domin a shedan yana nan yana ta kai komo domin ya ɓata tsakanin mu ne wala yajuzu li rajulin an yahluwa bi imra'atin laysa bi mahramin lahu wala zawja baya halatta ga namiji ya kadaita ga mace wanda take ba muharramarsa ba ba matarsa ba halwa abinda ake nufi da halwa shine mutum ya kasance a wajen da ya aminta da wani zai shigo idan mutum yana waje da bai kadaita ba ana ganin su to wannan ba halwa ba ce kamar yadda ya zo a cikin Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam khala bi imra'atin min al-ansar fi tariqin min turuq al-madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadaita da wata mace daga cikin ansar a hanya daga cikin hanyoyin Madina wannan ba halwa ba ce amma an yi amfani da ita kan cewa ya kebance da ita domin sahabbai suna ganin sa suna tafiya ne tare da sahabbai sai ta ce ya rasulullah ina son in ganka ina son in gana da kai sai ta ce duk inda kike so in zo miki sai ta je ta rage gefen hanya ya je ya same ka saboda haka sahabbai suna ganin su wannan ba halwa bace wannan ba halwa bace halwa shine ta zama to a wajen da ka aminta babu wanda zai shigo shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan hadisi ko shine hadisin ibnu umar la yahlu wanna rajulun ma amra'atin illa wa ma'aha zu mahram kada mutum ya kuskure ya kade ta da mace face tare da ita akwai muharram wato muharramin ta tare da ita muharramin ita mata ba muharramin sa ba shi ita muharramin ta amma an ce matar an tsayyaje ta da cewa idan ba muharrama bace wato idan muharramar ka ce za ta iya me kike wace ce muharrama mun yi kitabun nikah ko mun ambaci al muharrama ta'rifin muharrama shine matar da ta haramta da mutum da ta haramta da auren ta haramta ga mutum ala ta'bidi har abada bi sababin mubah da sababi wanda yake na halalci domin a fitar da wato al-li'an matar da kai li'ani da ita ta haramta gare ta ala ta'bid amma ba muharrama ta bace saboda sababin ba sababi saboda sababin ba sababi ne wanda yake abin so ba dan li'ani kike take yin sa amma duk wanda ta haramta a gare ta ala ta'bid kamar mahaifiya kamar ƴa kamar kanwa kamar kanwar uba kanwar uwa wanda kuka sha nono tare wanda ka shayar da kai nono matar wanda mijinta matar ta shayar da kai nono duk daga kan mun yi tafsilin su to ita ce muharrama ko ma tar aure bai halatta ba mutum ya kai ta da ita kuma illar shine shedan shine zai zamanto na uku shedan shine zai zamanto na uku idan wannan ya faru sai dai akwai suwar da malamai suka ce babu laifi ai halwa da mace kamar tana hanyar da in aka kare ta za ta halaka to nan wajen sai ka tafi tare da ita dan kada ta halaka in ka kare ta halaka to kamar wannan saboda in ka kare ta halaka zai zama tokan cewa kai lamuni kamar misalin da ka'ida saboda ka'idar da malikiya suke faɗa a tarku fi'il barin aiki na kawo misalin mutum yana da gare kaga wani mutum dabba ko wani abu ya cike shi hanjinsa ya fito yana buƙatar gare don ya tsinke wannan amma yadda hanjin a tsinke kace ba za ka ba da garan ba sai ya mutu to sai ka biya diyyarsa a masabar malikiya don kai ne sababi da mutuwarsa tunda kana da damar ka tsirtar da shi baka tsirtar da shi ba ka ƙi to ƙin yinka kamar yin akasin sa ne wato kayi aikin kisan kai gare shi to haka da nake idan tana waje wanda take ita kadai ce ka tabbatar idan ta kasance a nan wajen za ta halaka akwai sababbin halaka ne ko yarin jaya a zatonka ko ma kana zato ai ko ma kana shakka to a nan wajen in tabbata idan zuciyarka ta halaka za ta yi lamuni in ranta ya halaka za ta yi lamuni za ta biya diya ta cikin wannan surar ya halatta ba za ka ce a to shi kuma an ce la yahlu wanna to ya za a yi kenan ai la yahlu wanna sai ka kyale ta wataƙila armed robbers ne a hanya su zo su kama ta su ɗauke ta su tafi da ita su mayar da ita su kai mata faɗi da sauransu nan wajen za ta yi bama to idan a waje ne da kake jin tsoron halaka ga mace ajnabiya babu wanda zai tafi da ita to in ka taɓe ta da ita babu laifi ko kuma kamar yadda Abu Hanifa yace kana binta bashi kana gudun in ka batta za ka tsere to ka lizimce ka tare da cewa za ka yi halwa babu laifi saboda neman haƙƙi ne musulunci ya tsare dukiyar mutane ana yi kun san dama abubuwa da ake abubuwa da suke wajabta larura su ne abdaruriyatul kham tsare rai tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare hankali da tsare mutunci tsare sufiya to waɗannan saboda su ana aje hukuncin shari'a kaga dai an ce kada a kaɗai ta da mace to amma idan ka ɗaitar da ita idan aiki da wannan umarnin zai kai ga salwantar dukiya to sai a yi irtikabu abin nan wato sai a kawo kaidar al-mahdurat tibihul wato ad-darurat tibihul mahdurat larura tana halatta abinda aka haramta sai ka lizince ta duk da yake zaka yi halwa dan kada ta gudu kudin ka su salwanta amma in ba haka ba ba a kaita da mace a ba a kaita da mace ta sai al-mahduba ita ba ko ba kaita aka ce ai da ita ba mutum in yaje neman aure ba ka daita zai da matar ba wanda ake yi mutum zai zauna a cikin mota a cikin duhu daga shi sai mace ta san ba wanda zai zo da abin da zai faru ya faru wannan bai dace ba ko kuma a ba su sitting room a ba su guest wing a cikin gida a ce can a je su zauna a can mai neman aure zai je zauna tare da mace bayan a waje ne wanda yake sun kaɗai ka su kaɗai duk wannan bai halatta ba wannan idan namiji ne tare da mace idan namiji ne tare idan matan sun zamanto sun fi daya fa namiji tare da mata biyu ko tare da mata da yawa ko babu muharrami tunda abinda ake tsoro ba zai faru ba saboda fil ghalib mata suna jin kunyar su in suna tare da juna suna jin kunyar su abinda bai dace ba banda matan zamanin nan wanda matan zamanin nan saboda haka mutum ya rinka aunawa ya gani akwai waɗansu matan su ga baki ɗaya ɗin sai su haɗu ba a nan ba mun karanta a jarida waɗansu mata a zamfara suka je suke ma wani namiji faɗi a cikin azumi a wata makaranta an kama abin a jarida aka kai su kotun shari'a makaranta sun fi 'yan makaranta ne sun taso daga bawai 'yan makaranta 'yan makaranta irin makarantun matan aure din nan sun taso suka zo wucewa ta wata makarantar islamiyya suka ga mai gadin da ranar cikin azumi su uku suka je suka yi masa fadi haka dai 'yan jaridan suka ce kuma aka an kawo da sunan aljari da sunan alƙali saboda haka kun ga wannan al'umma ce wata iri wadda take tsoron Allah ya yi sarki wanda hatta ɗabi'ar mutane ta canza abinda ake ganin da mata suna kunyar yi in ba sa kunyar yin saboda haka dole a rinka duba irin wannan haka dalika idan maza da yawa ne da mace ɗaya nan babu halwa maza da yawa mace ita kaɗai babu laifi babu halwa a nan wajen idan maza da yawa suka kaɗai ta da mace ita kaɗai babu halwa a nan saboda haka kamar mutum ne ya je wato kamar mace ce ta zo ta yi sallah ita kaɗai tare da duk maza a cikin masallacin ba za a ce ta yi halwa ba wala yajuzu an-nadaru ilayha baya halatta ya kalle ta kallon mace baya halatta wannan akwai tafsir kallo mataki mataki ne kallon farko babu laifi domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin sayyidina ali fa inna lakal ula وليس لك الثانيه كلو na farko na ka ne don ba ka da iko a kansa amma na biyun ba naka bane shi sa aka rawaito akwai Utba bin Ghazwan idan sa wannan ya hadu da Abu Musa al-Ash'ari sai Abu Musa al-Ash'ari ya ga idan sa kamar ta jirkita ya ji makansa ciwo ya zamanto akwai wani tawaya a idan nasa sai ce me ya same ka ya ce wallahi wata ne na waiwaya sai na ga wata mace na kalle ta na ga kyanta saboda haka ne fushi da raina sai na dalla mata mari mai tsanani shi ne ya ido na haka ya ce kallon farko an halatta maka na biyun ne ba a halatta maka ba ni fa zaka yi makanka haka ya masa inkari haka wannan ya nuna fiqhun Abu Musa al-Ash'ari kamar irin wannan ne jiya ina karatun tarjamar wani rawi a cikin muwatta ta Imam Malik Abu Amr ibn Hamas ya kasance mai tsananin kallon mata ne sai ya addu'a cewa Allah ka makantar da ni Allah kai karba addu'arsa ya makance saboda kallon mata saboda kada ya rinka kallon mata kaga inda mutane suke wajen karfin zuciya wajen bin Allah jalla wa ala amma kuma sai abin ya tsananta gare shi sai shi dai ba zai iya jure mamakanta ba sai nan isa ta nan a cikin tarihi Dimashi yace ba zai jure mamakanta ba sai ya kama addu'a Allah ka dawo min da ganiya Allah ka dawo min da ganiya wata ran da dare ya tashi yana kallon dare ya tashi da dare yana kallon dare yayi sallama sai yace ma a baransa wacce ba fitila bace yace fitila ce yace wacce ma fa yace fitila ce yace wacce fa sai da kike guda uku kike kai ina gani sai ya fadi ya shiga da yana godiya ga Allah jalla wa ala to sannan yace ta mujahada da ransa kisa Allah ya baka ido domin ya jaraba ka saboda haka sai Allah ya dauke maka ido ba su ido bane ba za ka iya ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa ba za ka iya ba ka roki Allah al-afiya kada Allah ya fitine ka ya baka iko kada ka fitinu da wasan ka roki Allah wannan shine fitowa amma ka ce kai za ka nuna kan cewa ka isa wajen Allah sai Allah ya kyale ka da karfinka da isarka kun ta da kissar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ziyartar sa ya ga ya rami ba shi da lafiya ya rami ya kare yace masa kai me kake faɗa ni yace ai ya rasulullah cewa nake Allah azabar da zaka yi min a lahira to min ita a nan duniya yace wane kai yace miskini wai has la tuqiqo fa za ka iya ba wane kai yace sallallahu al-afiya ka roki Allah ya baka lafiya ya baka aminci daga musiba ma ya qala Allah bi adabikum in shakartum wa amantum ya Allah zai da azaba ba wai tunan bare dole sai mu sai aje ka gabaki dai ba in bai yi ma kowa azaba ba wannan ba zai tawaye komai a cikin mutum ba zai kare shi da komai ba amma in ka dauka cewa ai azaba tunan dole sai Allah ya mata to da ai maka a duniya da ai maka a can gara ai maka a nan ina zaka iya ka ce ma Allah karkai mun a can karkai mun a nan duk sai maka billahi al-aziz khatima to ga khatima wannan shine karshen littafi yace yamba bilin insani ya kamata ga mutum Allah yura illa muhaffilan hasanatan lima'adi ka ya kamata ga mutum kada a gan shi face yana kokarin neman ayi wato kyakkyawan aiki ga makomarsa wato yana aikin ibada yana sallah zikiri sadaka ziyarar zuwa wajen karatu ziyarar iyaye yi ma iyaye hidima ziyarar ƴan uwa zuwa a sulhu tsakanin mutane zuwa a sulhu tsakanin mutane a tsakanin ma'aurata duk dai wannan neman alkhairi ne ga lafiyar mutum aw bi hamal lil ashi ko kuma a gan shi yana kokarin neman sisi wanda zai kyautata rayuwarsa da shi wato ko dai kana neman lahira ko kuma kana hankolan kai komon aiki yau ka tafi ka shiga motar abin nan ka shiga motar irin wata ka tafi Lagos ko ka tafi Port Harcourt ko ka tafi Enugu ko kuma ka tafi Kotonu ka je ka sarin motoci ko kuma ka tafi ka ji an ce yau ana za a ɗauki ma'aikata a wata ma'aikata ka je ka bi dogon layi ranar na dukan ka kana layi kai awa da awanni a tsaye ko tsugunawa ba za ka iya yi ba kar ka tsuguna a ture ka a hayar da kai baya kana kokarin nema to haka ya kamata mutum a ganshi ko dai neman lahira ko kokarin neman abin da zai amfane shi wato arzikin duniya wai suruka ba la yani ya bar abin da ba zai abin da bai shafe shi ba abin da yake wato ya sashen magana kamar yadda Imam Malik yake cewa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni wanda duk yake zai kirga abubuwan da ya faɗa daga cikin ayyukansa zai kirga maganganun da yayi kaɗan ne maganar da yayi wanda yake ta shafe shi tana da amfani a gare shi da za ka zauna da daddare mu saboda ma yawan surutan da muke ba ma za mu tuna abin da muka faɗa amma da mutum zai zauna ya maka kansa hisabi sai ga da yawa abubuwan da ya faɗa wato ya fi masa ma da a ce bai yi maganar ba to haka shine duk wanda ya kamata da mutum ya zamanto wato mai wannan kidayar maganganun da yake fada domin rike harshe yana daga cikin babban sababin da zai kai mutum zuwa ga aljanna wa yahdarka min nafsi kuma ya kamata gare shi ya tsare kansa wato a ya ji tsoron kansa wato yayi gadin kansa daga kansa shine wato kada ya biye maransa abin da rai take so shine kai makanka gadi ba zan yi ba ka rinka zance da zuciyarka ba zan yi ba abin da kike so kenan ba zan yi ba shine wa yahtarika min nafsihi shine hanyar shiga aljanna wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana rai abin da take so to haka ya kamata mutum ya kasance wala kifa inda ma ashkal ya tsaya wato akan abunda al'amarinsa ya jirkita a gare shi wato bai sani ba wannan abun halal ne ko haram ne wato ya zama to mai wara wannan shi ake kira alwara tsantsini alhalal bayyin wal haram bayyin halal a bayyane ki haram a bayyane ki abinda ya jirkita abinda ya yi kama da juna baka gane ba wannan ya wannan ko halal ne wannan ko haram ne saboda in ka duba wata fuskar za ka ga ya halal ne in ka duba wata fuskar za ka ga haram ne to ka tsaya kada ka yi ma kada ka yi wannan azab sai ka tsira da addinin ka da mutuncinka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wanda ya ji tsoron shubha ya tsira ya kubuta da addininsa da mutuncinsa wani kuka jalisahu ya zama ko mai kyau ta yin adalci ga abokin zamansa sawa'un mata ce ko a wanda kuke zaune a office tare ko wanda kuke zaune a kanti tare ko wanda kake aiki karkashinsa ko yake aiki karkashinka ko a aji ne wanda kuke haduwa kuna muzakarar karatu ko kun yi tafiya tare a cikin mota ka zama to kai masa adalci ma'ana kada ka shiga haƙƙinsa shine ma'anar adalci ka bashi haƙƙinsa kada ka taɓa haƙƙinsa wani wannan wajibi ne wani yuni lahu janibahu ya sauƙaƙa masa kuɗinsa wannan kalma ce da take nufin ya masa tawali kada ya masa girman kai kada kai girman kai da wanda kake tare da shi kake zaune tare da shi ka ji kan cewa bai isa ba sai kai ne ka isa lilul janib abinda ake ce da lilul janib kinaya ne na kan cewa ka kyale shi ya saka ka kamar abin da za a ce kenan a Hausa ka kyale shi ya saka ka zama to mai sauƙin kai ga wanda kake zaune tare da shi wa yafa an zallatihi ya kau da kai daga wato kuskurenka don kana zo tare da mutum kamar yadda za ka yi masa kuskure dole shi ma zai iya maka kuskure to in ya kuskure ka kau da kai kamar baka gani ba kamar baka gani ba yana daga cikin wato a kekashewar zuci ka ce sai ka nuna wa mutum karshenka ai bai daidai ba akwai waɗansu mutane haka suke ina ka nuna masa inda ya ba haka za a sake ka gobe ma haka zai sake maka alhali ba za ka yi kau da kai din ka yi kamar ba gani ba wannan shine wannan karincin sai Allah ya baka ɗaukaka Allah sai ya baka ɗaukaka ku duba ku ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da Hafsa yayin da suka je suka yi plan din su da ita da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yadda za a hana Annabi sallallahu alaihi wasallam shan zuma da yake a ɗakin Zainab da irin duk abin da suka faɗa na zance Allah ya sanar da shi da ya zo arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya sanar da su wani da su san cewa Allah ya sanar da shi ya kau da kai daga sauran domin da ya sanar da su ga baki daya kunya za ce musu yawa sai ya tsinka ta to amma saboda karimi ba so yake ya tsinka mutum ba sai kanka ka duba ka gani ka ga mutum ya rikice yana ta ya rasa sani wani shi abin da yake so kenan ya gaima mutane haka to amma karimi ba so ya ga mutum a cikin wannan hali to ka zama tuni irin wannan to ba abin da yasan ya yi tsan irin wannan shine asfu ala zalla fa afu anhum wasfa inna allaha yuhibbul muhsinin kai musu afwa ka kau da kai Allah yana san masu ihsani wannan kai da kan ba masu yin wannan sai masu ihsani sai masu ihsani wato masu islamu wa masu islamu masu kyautatawa wajen ibadarsu ga Allah wa yalzama sabr ya kasance ya lizinci yin hakuri ya lizinci wato hakuri ayi hana ransa ya tsare ransa kan wato kada zan mutum ya zamanto ne gajiyawa ko ne yin abin da bai dace ba dole sai da hakuri sannan za sannan mutum zai makarimul akhlaq wa in jalaka aliman idan yazo ya zauna a gaban malami nazara ilayhi bi ainil ijlal ya rinka kallon sa da ido na girmamawa saboda girmama ilimin ne idan bai kalle shi wannan girman ba zai girmama abin da yake ji daga gare shi ba in bai girmama ilimin ba zai amfana da shi ba wannan ladabi ne na yanda mutum zai amfana da ilimi haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance suna yi da malamai ibnu abbas yace sai yaje kofar gidan zaid ibn sabit sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sanyin safiya yana jiran sai fito ba zai tura a ce ana sallama ba yace yana sallama sai jira sai in shi ne ya fito daga gida sannan ya bi shi ya tambaye shi sai zaid ya ce masa haba dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kira ni da bazo har gida ba akan bukatarka yace ai ilimi nake nema ilimi wajen sa ake zuwa to shi sai ya samu albarkar lizumtar zaid ibn sabit a'ada ana maganar ka ba abu salama ta bin abdurrahman ibn auf ya kasance ne yawan munakasha ne da ibn abbas shi sai aka ce bai amfana da ilimin ibn abbas ba so da yana yawan musu da shi uku yanzu ya ga malami aje yar bukata ce mutum yake da ita ya ta ko ya ta kora masa sallama ko kuma ya tawa in bai dauka bai ya kai kuma yana amsawa sai ya kashe yana jira a dubo masa kuma tambaya ta zai wai ya sai ya flashe to ina za ka ga ina mutum bai amfana da wannan ilimin wani shi ta lahu inda al-maqam ya saurari yayi kawai gare shi yayin da yake magana yayin da yaji magana sai ya shiru wato ya zamanto ne kawai domin ya zamanto magana ta shige shi kofofin zuciya sun bude ga fahimta shi yasa aka ce yayin da ake jin karatun alqur'ani ai kawai saboda in kai kawai daga motsi daga kuma daga magana to akwai kofofi na zuciya da za su bude sai zamanto zancen maimakon kawai ka ji shi a kunne ka ta wata kunnen sai ya shiga cikin zuciya ya tauna yayin da kake magana da malami ka kasance mai wannan insafin ba yana magana kai kuma kana tunanin to me zan yi yaya zan yi raddin maganar yaya haka ne ko kuma me yake nufi kana wannan tunanin a ka zaman to mai insaf alfi wa in raja'ahu idan zamai maka da magana raja'ahu tafakkuman ya mayar maka da magana in yi maka tambaya ya ce to ai ka gani shine muraja'a in yi masa muhawara wato ba wai musu ba in yi mayar maka da magana ya zama to yayi haka ne domin neman fahimta ba domin nuna kan cewar a ai kai fuska da warwara ba ba kai kace wata ran kaza ba ba wani ka ne yake kaza ba a in zai yi tambaya to amma menene hikimar aka ce kaza yana neman ya fahimta cewa da yana da sanin wani abu sabanin abin da aka faɗa to zai yi kimar da aka faɗi wannan sai ya tambaye shi inda neman fahimta ne in yayi haka dan neman fahimta shi ne zai amfani gaba tare da shi wala yu'aribuhu fi jawabi sa'ilin sa'alahu kada wato yayi masa fito na fito wajen bayar da ansa ga wani wanda ya tambaye shi wani yayi masa tambaya sai sai kuma tace amma fa abin fa ba haka bane malin ya bada amsa tace amma fa abin ba haka bane wannan babu ladabi in ba sai ji tsoron kada mutumin ya tafi ba tare da yaji ba za ka iya zuwa kai masa magana da ladabi tsakaninka da shi wanda shi ne kadai zai ji domin ya zamanto ya gyara fatawarka amma ba ka nuna kan cewar abin da ya faɗa kuskure bane ko zai kafin shi sani bayan kuma kai almajirin ka ne wannan nazara fi ilmi wanda yayi munazara wato wanda yayi jayayya a cikin matsala ta ilimi fa bi sakinatin wa waqar yayi ta da nutsuwa da tsarin nutsuwa nutsuwa wato ba da tashin hankali ba ta ga jijiyar wuya ta tashi kuma ana matsala ta ilimi ne idanu sun bude ido yayi ja yana ana rigima kamar abin da yayi saura kawai sai a so ma dukan juna wannan ba munazara ce ta ilimi ba. Imam Shafi'i yake cewa ban taba munazara ta ilimi ba, face ina fata Allah ya bayyana gaskiya a hannun wanda nake munazara da shi dan in gane in bi shi. Amma wani ko yanda yake munazara fatan sa Allah ya bani hujja da zai zama tunayi kurun kos da jarka abin da zai ce kwatsaka. To wannan kaga duk masu ujubu kenan da nafsu. To ba a san haka. Wa tarki al-isti'la, da kuma barin neman daukaka, wani in yana munazara so yake nuna kan cewa shi ne. Ibn Batuta kan idan yake ban taka zama a majalisi ba da nake kaunan na zamanto ni ake fada ni ne na sama, sai Allah ya kaskantar da ni. Ban taka zama a majalisi ba da nake so na koya kaina ba, san da ba wanda ba ya damu da ni, sai Allah ya dauka kai a wannan majalisi. Kai inda kake munazara san ka zamanto kafi kowa, to sai ne da Allah ya jarabce ka da abin da zai kaskantar da kai. Wa hukmi ta'ani, kuma idan zai munazara yayi ta da wato kyakkyawan sannu a hankali a hankali. Wa jamilul adab, da kyakkyawan ladabi, kyakkyawan ladabi wajen magana, wajen inda zaka kira shi mai hukunta ka ce to kai wani ne, to kai ka san wannan abin, ka rinka masa magana. Amma ni to Allah gafa ta malam yayin da zaka yi masa magana, bayan kuma kai kanka malami ne, wata kila dalibinka ne, sai ce masa to Allah gafa ta malam, to Allah ya taimake ka, Allah ya bayyana gaskiya gare mu da irin waɗannan maganganu waɗanda yake mutum zai wahala ya ce ya harbuta. Fa innahuma mu'inani ala talabil ilm, to waɗannan abubuwa wato na'am, fa innahuma mu'inani ala talabil ilm, domin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke wato taimakawa a wajen neman ilimi, wato yin tawali'u wajen tambaya, a wato wajen munazara yin su tare da sakina, a husnul ta'anni dinnan wa jamilul adab, yin abu sannu da kuma kyakkyawan ladabi, sai daga cikin abin da ke taimakawa wajen neman ilimi. Kada kai gaggawa sannan kuma ka zamanto mai ladabi, sai taimakawa wajen ilimi. Shi yasa uwar Imam Malik ta ce masa, ta naɗa masa, ya lokacin ya ɗan ƙanƙanin yaro, ta naɗa masa rawani, ta ce je ka majalisar Rabi'a ka koyi ladabinsa kafin ka soma koyan iliminsa. Ka ga yadda ake a majalisun malamai na ladabi kafin ka soma neman iliminsa. Shi yasa Imam Malik baya kyale duk wanda ya rashin ladabi a majalisun, sai ya kore shi. Korarsa yake, koran mutane yake daga majalisun Imam Malik. والحمد لله وحده بكره بويا تبتك الله شي كدي وصلى الله على سيدنا محمد امين شاء الله يتبتك اكن شغبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم ده الله يتبتك حبنسا وكما هي امينشي الحمد لله تم الكتاب بدك يا بوغا الله وانا متاكي من صوتي الله سيدي وانا متاكي وانا كراتين جسيا يا يكونتي كنت لوكسي لمكا فارس ran daya ga watan Safar shekara ta 1430 da 30 yin shekara shi da ke ne 27 ga watan daya shekara ta 209 a cikin shekarar miladiya don kwanaki ne kadai suke saura a cikin ita shekara shida. To amma dai alhamdulillah da Allah ya ba mu tsawon rai yanda muka ga farkon sa gashi har mun ga ƙarshen sa. Allah ya ba mu amfani abinda muka karanta a wannan littafi. Mun yi bakin kokari, na yi bakin kokari yayin da muke sharhin wannan littafin ya zamanto mun samu fahimtar surar Fatiha a tare da ambaton dalili, don yana daga cikin abinda a ɗalibin ilimi yake buƙata ya san kowace babi na Fatiha da manya-manyan masayar inda ke ciki, kuma kowace matsala da dalilin. Ban tsaya akan bayanin matabar Malik kawai ba, saboda dalilai, tare da cewa mafiya yawan malamai in suka tashi rubutu sai su rubutu akan mataba ɗaya, saboda mutum zai fi kiyaye, wato zai fi kiyaye fahimtarsa, zai fi tsare ta akan sanin abin da yake shi ne hukunci. Abin da ya sa na ɗauki wannan manhaji, saboda yanzu muna cikin duniya wadda take ta zamanto gari ta, idan kai akan madhabar Malik kake saboda yawan tafiye tafiye da ka ido da suke a wata madhaba ana yawan zuwa haji da umra ana ganin yadda ake yin abubuwa a television saboda ka zaka ga ana salla sakan yanda kai ka karanta a cikin madhabar ka idan baka san cewar akwai wani wanda ya saba maka ba kuma wanda ya saba maka ya hujjarsa sai yi hujjarsa ita ce tafi karfi duka taka hujjar kaga wannan in baka san wannan ba ka shiga cikin takura don kullun zaka rinka ganin sababbin abubuwa kullun zaka rinka rigima da mutane saboda irin wannan ne fa kun ga a da a cikin 1970 aka rinka kashe juna saboda dan suna sallah qablu dan suna sallah a kasadar amma idan kace wani ya rigima akan wanda yake sallah da qablu kace rigima da shi ko kace zaka kafarta shi ko kace jininsa ya halatta wai zai saurare ka bai yana ganin limaman maka yana ganin mafiya yawan sahu gashi nan an yi sahu kowa ai haka da hannu kaga wanda ya saurare ka saboda duniyar ta zamanto a haka dan haka sanin sauran madhabobi din ko da ta fukar ishara ne yake da muhimmanci kuma Allah bai ce mu bauta masa da madhaba guda ɗaya ba Allah ce mu bauta masa da littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace mas'ala akwai wanda madhaba daga cikin madhabobin ta fi kusa da dalilin alqur'ani da sunna to kuma abinda muka yi kokari ne kenan ba tare da nuna da raina ma littafin ba tare da raina madhabar da muka karanta da muke da littafin aka assasa shi akan ta ba sai ma kokarin mu nuna abinda yake shine madogaran madhaba da domin domin yawanci ko da kaulin ba shine ya furinjaye ba domin mu fahimci madogarar shi Imam Malik ko malaman madhabar domin mu musu uzuri domin in ka fahimci macirar malami to shine zaka san yadda zaka aje magana domin waɗansu in ba su san wannan ba sa darasa malamai in ce zaka ga waɗansu suna nuna kamar wato a kaulin madhaba ya ci karo da hadisi sai ka ga kamar wato madhabar ma bid'a ce to mun kokarin irin wannan duk mun nuna kan al'amarin ba haka yake ba ta hanyar nuna madogarar ko na madogarar madhabar maliku akan masail din da suka zo a wannan manhaji yana da nasa mushkila to don lokaci sai ka ga mutum ya fita to an fadi kauli da yawa wanne ne ba to amma idan mutum ya saba da jin karatun ya saba da yanda da maimaita waɗannan masail din zai rike kuma ya kiyaye abinda sauran mutane suke a kai kuma ya kiyaye ya san shi kansa nasa wanda yake a kai ga madogararsa ko da wani ya zo ya nemi bayani zai iya ba shi cikakken bayani kuma ko da ya ga wani a kan sabanin abinda yake zai fahimci me yasa ya saba masa saboda haka duk ba wani abu ne ya sa muke wannan illa kokarin wato karin ilimi da karin zurfin fahimta wannan ba zai zama to shine karshen a mu'amalar mu da fiqhun Imam Malik ba insha Allah amma kamar yadda nace zan sanar da littafin da zamu ci gaba a rana irin wannan a cikin wannan masallaci bayan istikhara da shawara da daliban ilimi dan uwana na kabar cewar zamu karanta sahihul bukhari insha Allah amma kuma da nace ba wannan shine gaban mu da fiqhun malik ba akwai masallaci wanda wani malamin mu ya rasu yan uwansa suka yi wakafi suka gina masa fi sabilillah a unguwa uku wanda muka gina ma shi wannan malami namu da yan uwansa suka bayar an gama ginin muna jira za a bude shi a fara sallar juma'a a can zan mayar da karatun fiqh insha Allah amma kafin karatun risala wanda ne alƙawari da ita zamu yi a nan sai mun karanta littafin farko matakin sallah al-akhbar cikin lokaci an kalli sannan mu shiga cikin risala insha Allah amma anan masallacin zamu sa karatun sahihul bukhari kuma ina fata Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da wannan karatu haka dalika ranar Lahadi akwai karatu da neman alhan ilimi alƙawari zamu rinka yi a dana ce sau ɗaya a wata kuma zamu rinka yi sau biyu a wata ranar Lahadi daga ƙarfe 9:30 a zuwa Azahar zamu yi karatun Sahih Muslim insha Allah sannan daga Azahar zuwa La'asar bayan an ci abinci zamu yi karatun Alfiyar Tusyufi ta ilmin hadith insha Allah sau biyu a wata zamu fara ranar Lahadi ta sama 20-24 ga watan ɗaya kenan ashirin da biyar ga watan Januari insha Allah zamu rinka yi duk sati biyu a wannan masallaci insha Allah saboda haka a ma Sahihul Bukhari karatun majalisi zamu yi irin wannan shi ko Sahih Muslim karatu ne wanda zamu yi domin babun sana'ar hadisiya da sanin al-mufradat da kaɗan daga cikin fawa'id ba tare da wato shiga cikin masail na fiqhu da wannan ya ce kaza ba ba shi ne maksudin ba maksudin wato mu kiyaye abin da ke ciki na sunnonin na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu saba da rijalul wato rijalul isnad wato lafa'ikul isnad kamar da ake faɗa da kuma al-mufradat mu kiyaye su da manyan darussa da kowane hadisi ya ce nunawa insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu kuma zaman lafiya ya bamu ikon yin waɗannan karatuttuka abinda ya sa na zaɓi Sahihul Bukhari akwai malamin mu ya yi min hannunka mai sanda ya ce to ni karatun da nayi shine hadisi amma na kina zo na karantar da hadisi kuma sahih haka ne a tunda na je Madina zaman da nayi digrina na farko da na biyu da na uku da akan ilimin hadith nayi fiqhu na shige shi saboda ina da sha'awar sa matukar sha'awa amma abin da yake shine na fi bincike na wai da kuma fi zuba karatu na wajen ilimin hadith ne saboda haka wannan malami na mu yace shi dai bai ga dalilin da ba zan yi ba za a sa karatun hadith ba duk da yake ina karatun muwatta amma muwatta ya fi karkata ga fiqhu fiye da karkatarsa ga ilmin hadith saboda haka na amsa wannan hannunka mai sanda da ya yi min don haka na zaɓi mu karanta Sahihul Bukhari insha Allah ina roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkance mu ya ba mu ilimi mai amfani ya albarkanci rayuwarmu ya sanya abubuwan da muke karanta ya zamanto hujja a gare mu kai ya zamanto hujja a kanmu abinda na faɗa yayin da muke wannan karatu a cikin wannan littafi na daidai na roƙon Allah madaukakin sarki ya ba miladan da ku gabaki ta abinda kuma na faɗa na kuskure na roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe min kuma ina fata zan fahimci wannan kuskuren na gyara insha Allah duk da yake bana samun muraji'an darasin sauraron darasin wanda shi ne lokaci za a mutum zai tuno kanta ya faɗi wannan abin fa ba daidai ba ne amma wannan sai a taimaka yayin da ake karatu kalbin an ji wani abu wanda yake sabo ko wani abu wanda yake ya ci karo da wani abu wanda yake shine sananne ko kuma wani abu wanda yake da na faɗa a wani wajen sai ya mun tambihi domin watakila domin dawowa ga daidai domin shine abin da ake nema mutum ya dawo ga daidai baya ci gaba da tafiya akan kuskure ba bayan zamu tsaya anan akwai a rubuta tambayoyi bari a kira sallah kan mun sai mu amsa tambayoyi insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabbaya ta farko wannan yace mutum ne sallah a bakon guri sai ya fuskanci akasin al-qibla sai bayan wasu kwanaki sai ya fuskanta ba qibla ya kalla ba to ya zai yi dan ya gyara wannan akwai tafsiri yayin da ya kalli kiblan nan da ba daidai ba farkon kallo me yayi ya tambayi mutanen garin ne ya tambayi wanne ya nuna masa ko kuma ya yi amfani da compass ko kuma ya duba ya ga ina rana take fitowa ina take faduwa ya yi ishihadi ko bai ishihadi ba idan ya yi ishihadi sannan daga baya ya gane kan cewar inda ya fuskanta na kibla ba daidai ba ne ko kuma yayi tambaya aka nuna masa sai ya gane ba daidai bane to a lokacin nan ba zai yi wannan sallar da ita riga ta yi domin wannan sharadi na istiqbalul qibla a tare da sani ne da kudura ka san qibla kuma kana da ikon fuskantar qibla saboda haka idan baka sani ba ko baka da kudura wannan sharadin yana faduwa to amma ba za a ce kana da sani ba sai kai bakin kokarin ka idan kai sace a ina jin aiga qibla ne kana ji bisa ne shi yasa malamai suke cewa mutum ya la'akari da wato mihrabin garin musulmi in gari ne na musulmi sai ka fita ka je ka ga ina masallaci yake in ka ga masallaci sai ka ce to yanzu wannan ɗakin na hotel ina zan shiga ina zai nuna amma yanzu kun ga yawan wayoyi da mutane suke duk suna sa abin qibla wataƙila ko da yake wayoyi masu arha sosai ba sa kawowa amma da yawan wayoyi suna sawa za ka saukar da in ka je inda suke sayar da abin sa maka abin qibla inda ko ina ka je sai ka sanya domin lokacin sun yakan rikici in ka je a cikin a waje ka gani in ka shigo ɗaki yayin da ka shigo ɗaki kai kwana nan kai kwana can kai kwana can ka shiga sai ka ga ina abu saboda haka shi yasa din ake cewa dama idan kai ba ku farkon abin da za ka yi masa ka nuna masa ban ɗaki ka kawo masa ruwa ka nuna masa qibla da abin ne wanda to in idan bayan an yi masa wannan abin ya zama to ba haka bane ko kuma ka je hotel sai ka ce ina ne qibla sai aka je sai ka kira ɗan hotel ashe ba musulmi ne sai ya ce masa ana gari nan suke kallo sai daga baya kai kuma ka zo ka sa compass ko aka zo kana sallah wani ɗan gari ya ce a ba nan ake kallo ba to idan dai ka san cewar in kana tsammanin wannan ya sani ka tambaye shi wannan ya faɗi babu komai a gare ka amma in ka san cewa ba musulmi bane ka tambaye shi to kai ta tafsiri in ka yi tafsiri wajen tambaya sallar ka bace ba sai ka rama wannan sallar yayin da qibla ta bayyana gare ka saboda kake da kai abin akwai abin da ake cewa idan mutum yayi akwai abin da ake cewa idan mutum yayi hamma babu abin da ya zo a cikin ban ga wani abu ba daga cikin hadisi amma a cikin risala yana cewa a cikin risala shi ma cewa ya saddafa ya rufe bakinsa waɗansu suna cewa ana cewa ana isti'ara a ce a'udhu billahi minash shaitan to ban gani ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla malamai sun ɗauki wannan ne daga cewar shaitan yana murna idan ya ga mutum ya yi hamma amma al'asul shi ne ba a yin abu irin waɗannan abubuwan in ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo ba sai dai kofi ilin sahabbai ko ban ga ko da ɗaya daga ciki ba wallahi ta'ala a'lam yayin da ake sallah aka karanto inda ake ambaton sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji mutane suna cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin hakan ya inganta eh babu laifi an ruwaito wannan daga Imam Ahmad ibn Hanbal da Muhammad ibn Habib al-Maliki suka ce idan aka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah babu laifi mutum yace sallallahu alaihi wasallam dan zikiri ne ba muhasaba bace ba dan ke kake da wani ba ya saba da hadisin Muawiyah ibn al-Hakam hadisin Muawiyah ibn al-Hakam ba dan yace yarhamukallahu din bane dan yayi muhasaba da wani ne da sallar ta tabai amma aka ce sallallahu alaihi wasallam ba kai muhasaba da wani ba kai zikiri ne to zikiri kuma a cikin sallah babu laifi a yi shi tunda dama sallah ɗaya daga cikin mawdu'in ne ba magana bace wanda take a wajen sallah na ka babu laifi daga cikin malamai ban ga wanda ya magana akan wannan matsalar ba sai wannan fato sai waɗannan maganganu guda biyu da na gani a malaman malikiya ba wanda ya magana sai Muhammad ibn Habib al-Maliki sannan Imam Ahmad ibn Hanbal amma sauran malaman mazahib a gurgudan bincike na akan wannan matsala ban ga sun yi magana akai ba amma dukkanin su ma sun ce mutum yayin da zai yi ya sassauta murya kuma kada ya tsawaita ma'ana kada ya tsawaita kada ya ce zai yi kamar a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar sallaita ala Ibrahim wa ala ali ya kai shi in aka yi masa salati kamar yadda ake yi a cikin hadisi an ambace shi ce sallallahu alaihi wasallam wannan ya wadata wannan mutum ne ya rarraci ya auri mace ko da ke da larabci ya rubuta kuma akwai abubuwa da basu bayyana ba a cikin larabci aka zawwaja rajulin imra'atan tayyibatan thumma jalasat fi baytihi 70 yawman walakin ma al-asaf ash-shadid lam yajami'aha thumma raja'at ila baytihi bi hujjat la turid
ثم طلقها بعدما أخذ ماله بعد سنة فعلها من عدة ولا تبيني يا أوريتا تزونا عجلين سباين كنا سبعين أما بيساجد إتبا كنا تقوم عجدا بتشور باتا سن زمن يسكيشا بان ياكر كدن ساوة وعطي كله تسنى دا إدى ذات إدى سنة تاكر يتبش من أسا من إرخاء السطور دولة أين إدى ai sai dai ku dan yi hakuri da Allah mu amsa wannan dan mutane sai cewa ba amsa ku dan yi hakuri mu amsa tambayoyin ba su da yawa wannan yake tana so aka ana so a samu copy din DVD video da na audio to mallam Isma'il ya ce mallam Isma'il mutane suna son DVD na video din wannan muna da shi illa darasi na farko zuwa na tara ana karatun iziya dan har shi ne daukan domin ne daukan hoto yake da ya dauka an zo a bita kuskure an shafe a cikin haddi to da haka yayi ta nema kan cewa a samu a sake maimaita darasi na 1 zuwa 9 din dan ya zama to an samu karatun cikakke kuma a farkon karatun shi ne kadai yake daukan hoto mallam sai da Allah ya baki lafiya to da haka indai ya zama to ba a samu wannan akwai audio din la'alla dablaga za a sai ayi da wata yar dabara a sanya audio din in yaso sai a dauki hoton masallacin al-Furqan a sanya in yaso a domin karatun cikakke ne akwai karatun cikakke a audio to da ka audio za a iya samu ta insha Allah karatun cikakke insha Allah akwai shi a audio saboda haka duk wanda yake so sai ya samu mallam Isma'il ko mallam Isma'il sai a ai ba tun kokari da Allah sadakatun jariya ne insha Allah muke fata yau za mu iya shirya walima saboda kammala wannan littafi na iziya ko da mutane kadan ne da abin da ya sawwaka to yana daga cikin abin da malamai suka yi in an gama na so ga yana daga cikin nau'in walima da alqadi ya da ya fada akan yi in an gama so in an soke littafi ayi to ina ganin kada babu wani taklifi babban abu dai da ake so yadda za a hidimta ma karatu insha Allah eh zan yi zani wannan maganar wani littafi ne za a saka yawwa za mu kawo gudunmawa na wajen karatu a kamar yadda na faɗa Sahihul Bukhari ne dama mutane suna tambaya saboda suna so su kawo gudunmawar a kawo littafi waɗanda Allah ya hore da Allah sai su kawo gudunmawar a samu nuskohin littafin Sahihul Bukhari akwai wanda aka yi shi katon mujalladi daya akwai wanda aka yi shi a mujalladi uku wanda dai ya sauƙaƙa insha Allah sannan addu'a kan Allah ya kare musulunci da musulmi amin idan mutum ya saki matarsa saki daya ya mai da ita iyayenta suka hana ta dawowa saboda wasu dalilai ba shari'a ce ta zo da su ba ya matsayin auren su yake auren su yana nan sai ya kai iyayen kotu ko ta tila sa ta kan mata matarsa in ya sake ta saki ɗaya ya dawo da ita tana cikin idda matarsa ce ko wannan abun takeici wato yana faruwa kwarai da gaske mutum ya akwai mutumin da ya zo da wannan fatuwa ya saki matarsa saki ɗaya ya dawo da ita tana cikin idda iyayen suka hana uwarta hana ta dawo ta je ta ɗora mata aure da wannan cikin wannan kuma har yanzu suna tare da wannan mutum har sun hayayyafa shi kuma ya ce bai sake ta ba saboda ta daura aure a kan saboda rashin tsoron Allah Allah ya kiyaye mu insha Allah kamar yadda muka nema waɗanda suka Allah ya ba su iko su taimaka da kawo nuskohin Sahihul Bukhari kuma daga cikin abin da zai hidimta mu wannan karatu shine waɗanda suke zuwa daukan hoto dan su kiyaye shi a tura a akan yaɗa shi a Sunna TV da Africa TV da sauransu irin yanzu ana da kafofin yaɗa labarai da karatu yake zuwa wurare masu yawa to hidimar su na zuwa nan da kafet da basit yana buƙatar akwai nauyi wanda maimakon a wani lokaci cibiyar Al-Furqan abin yana gagarar ta ana bakin ƙoƙari amma abin yana gagarar cibiyar saboda haka na fata makarantar abinda ya sauƙaƙa sai a ba ma malam Isma'il da malam Haq domin ya zamanto asusu ne na hidimta ma a wannan halkar da sauran halakat da ake yi a nan na karatukan alqur'ani insha Allah na karatukan alqur'ani da sunna insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رحمن يا رحيم يا معلم ابراهيم يا معلم ادم علمنا وما هو يا مفهم ابراهيم فهمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين إليه ومن العلماء الربانيين اللهم اجعلنا من أئمة المتقين اللهم اجعلنا من أئمة المتقين اللهم اجعلنا من أئمة المتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اشرح لهم في قبورهم اللهم نور لهم فيها اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلقهم في أقدهم في الغابرين وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتعلم العلم فيرقى ولا تجعلنا ممن يتعلم العلم فيشقى اللهم اجعل ما علمنا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم بارك لنا في هذا الكتاب الذي انتهينا من قراءته اللهم افتح لنا به أبواب رحمتك اللهم ارفع به درجاتنا اللهم ارفع به درجاتنا اللهم ارفع به درجاتنا إنك يا رب العالمين واجعلنا من اللهم اجعلنا من الفقهاء في ديننا بهذا الكتاب يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم لمؤلفك اللهم اغفر لمن خدمنا في قراءة هذا الكتاب في هذا المجلس في صدقة أو دعاء أو تعاون يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم أمنا برحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.